Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Sule Mumuni Barma ne ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. To amma kafin nan, bari ku fara da shan labarin duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfili Hashin Gumel. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce annobar coronavirus ce matsala ta fi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar. Na biyu, tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai ta hoton bidiyo da yammacin ranar Talata. Guterres ya yi kira ga ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da su ƙara ma babban bankin lamuni na duniya IMF sukuni iya bayar da ranci domin taimakawa ƙasashe matalauta yayin da suke fuskantar yaduwar coronavirus. Haka kuma Guterres ya yarda da cewa kasashen da suka ci gaba a duniya irin su Amurka na fuskantar damuwa matuƙa a kokarin shawo kan wannan cuta. Annobar coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwar nan na China, Huawei. Abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan ƙarya da China ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Jami'an Birtaniya sun ce kamata ya China ta fuskanci tuhuma kan cutar coronavirus wadda tun farko ta bullo daga birnin Wuhan na ƙasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Yayin da yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ke ƙaruwa a Birtaniya, ministoci da yawa na kira ga Prime Minister Boris Johnson da ya sauya shawara ta barin kamfanin China na Huawei ya gina wani bangare na sabuwar fasahar G5 a Birtaniya, wanda dama Amurka ta yi kokarin ganin an hana saboda tsaro tun ma kafin wannan cutar ta bayyana. Wani dan majalisar dokokin Amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasa da ta buƙaci China ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar kasar uku waɗanda suka fara kurmata illar cutar coronavirus a birnin Wuhan. A wata wasiƙa da ya rubuta, ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Jim Banks ya yi kira ga gwamnatin Amurka ta nemi a yi bincike kan makomar Peng Bin da Chen Fushi da kuma Li Zuiha. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo, ciki har da hotunan cunkoso a asibitoci da kuma wasu tarin gawarwaki a wata ƙaramar motar bas. Banks ya rubuta cewa baki ɗaya mutanen uku sun fahimci irin hatsarin da suka sa kansu wajen fitar da rahotanni kan coronavirus a China, amma suka yi duk da haka. Banks dai na zargin gwamnatin China da ɗaure su a gidan yari ko kuma wani abin ma da ya fi hakan. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafi dangane da annoban nan ta coronavirus. Kasuwar Dow Jones da SP 500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashi 4%. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi 4%, biyo bayan faduwar da aka tafka a kasuwannin yankin Asiya. Kasuwannin dai sun fadi bayan da Trump ya faɗi ranar Talata cewa Amurka na iya ganin makonni biyu na bala'i game da barkewar annobar coronavirus. Da alamar masana sun yi muwafaka kan cewa idan har mutum ba ma'aikacin kiwon lafiya ba ne, kar ya sayi takunkumin kariya da ake kira N95 Max, wanda aka daɗe ana ɗaukarsa a matsayin takunkumin kariya mafi inganci. Ba za su taimaka wa mutane ba sosai, kuma ana fuskantar karancin su ga mutanen da suka fi bukatar su, wato ma'aikatan lafiya da suka sadaukar da rayukansu dake kokarin kare kansu daga COVID-19 yayin da suke ceto rayukan mutane. Har yanzu dai ana muhawara kan ko shin ya kamata duk wanda zai fita waje ya saka wani abin kare fuska, amma wasu masana sun fara bada shawara cewa duk wani rufe fuska na iya taimakawa, ba wai ya taimaka wanda ya rufe fuskar ba, amma zai iya kare sauran mutane daga shi wanda ya rufe din. Daga ƙarshe, ƙasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashi-tashin hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayin rakau, yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har 320% kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru 5 da suka gabata. Munanan hare-haren da aka kai a shekarar ta gabata, kamar na harbi a garin Christchurch da ke New Zealand, da El Paso na birnin Texas a nan Amurka, har ma da wasu da aka kai a Jamus, dukkaninsu sun ja hankalin duniya. Amma binciken da aka yi, wanda aka bayyana jiya Laraba a wani sabon rahoto daga hukumar yaƙi da ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya,
madalla yanzu kuma sai taskar rahotanni. Jami'an tsaro a jamhuriyar Niger sun yi nasarar cafke wasu gaggan dilolin da ke fataucin miyagun kwayoyi a jihohin Maradi da Magaram, Tawa da Doso, bayan da suka kaddamar da gagarumin bincike akan hanyoyin zirga-zirga. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya aika mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
Na farko dai, a makon da ya gabata, waɗansu masu fadaucin miyagun kwayoyi ne da suka boye kwayar wiwi a cikin manyan motoci suka fada ragar 'yan sanda a garin Abalak a cikin jihar Tawa. Shugaban gundumar Abalak, Muhammadu Iddar, ya kaiwa 'yan sandar jinjina ta musamman da sunan gwamnatin kasar. Ba za a gaji ba da kawo muku gaisuwa ta musamman ta hukumomin wannan kasar, musamman ta ministan cikin gida da ya ce mu zo inda kuke a wurin wannan bikin na yau. Mu ce muku ku ƙara ƙoƙari, kuma a yi muku godiya game da aikin da kuke yi, domin fasahar da kuke amfani da ita da naku saddabarun abin ƙarfafawa ne daga gwamnatin wannan ƙasar. Duk da shugaban ƙasar jamhuriyar ta Niger ya ce yana yabawa aikin da kuke yi a nan a Balak. Mutanen biyu da 'yan sandar suka sarbe dauke da kwayar a Abalak ta samu ne da jan kokarin takwarorin su na jihar Agadez, kamar yanda Abdu Ibrahim, shugaban rundunar 'yan sanda na Abalak, yake cewa sun boye kwayar ne a wani lungu, amma saboda sanin saddabarun miyagu da muka yi yasa mun gano su. Ko mutanen biyu da muka sarbe a nan za su je a Agadez ne, inda ma'aikatar 'yan sanda mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta cabke abokanansu guda biyu da ke kasancewa gaggan masu safarar miyagun kwayoyi, kuma za mu ga yanda makomarsu za ta kasance a wurin shari'a. A jihar Maradi ma 'yan sanda ne suka damke kulli na kwayar wiwi da aka saka a cikin akwatunan talabijin har 45 da nauyinsu ya kai kilogram 43 da 'yan kai, abinda ya sa gwamnan jihar ta Maradi Malam Zakari Umaru a wani biki na gwadin damkon da 'yan sandar suka yi kara musu guzari.
Makonni na baya mun sha zuwa na muna iske irin wannan abu. Muna kira ga duka jama'an Maradi su san da wannan ba daidai bane. Ya zamanto kullum a cikin garin Maradi ne ake kama miyagun kwayoyi. Wannan banna suna ne, wannan cin amana ne ma na ƙasa, kuma cin amanan bayanmu. Lalle akwai hazaƙa ta waɗannan ma'aikata. Din ma mutum bai bari bai san da asirinsu zai tonu, saboda matakan da mun ka ɗauka, kuma Allah ya ba mu ma'aikata ƙwararri masu hazaƙa, wanda duk wanda ya aje wannan mugun abu cikin gidan shi za a je tada shi daga barci a tono wannan abu. Yanzu dai ba cikin talabijin ne aka sauko duk wannan abu. An taho da talabijin daga can bakin teku, daga Port an taho da su, kamar an kawo talabijin ne za a saida. Alhali cikin talabijin ne aka buɗa, to aka buɗe waɗannan abubuwa.
A jihar Tamaradi kilo 450 ne na kwayar jami'an tsaro suka damke tsakanin watan Yuni shekara 2019 zuwa Maris na wannan shekara 2020. To a jihar Dosoma hakan ta wakana inda jami'an custom code 1 suka samu nasarar sarbe wani mutum dauke da kilogram 80 na kwayar wiwi yana kokarin kutsawa a cikin garin Doso, inda a can ma Malam Musa Asuman gwamnan jihar ta Doso a wani buki ya kai musu jinjina ta musamman tare da yi musu barka da samun yabo daga hukumar custom ta duniya game da yaki da sarandan man fetur.
Munzo da manufa biyu, da farko ya samu wata takarda ta yabo bisa kuzari da suka bada da shi da yaran shi zuwa ga aiki na kokuwa da sarandan mai da aka ce ma kardira. Allah takarda ce wadda suke duk cikin nishadi su kadai suka same ta, kuma suka same ta wadda kaman sun kowa kuzari bisa wannan aiki. Don kuma muna musu godiya, kuma muna roƙon su su ci gaba. Bayan haka nan kuna gani gaban mu wasu kaman masa aka ce mata na taba, wannan taba da mutane da ce ma wuyi. To wannan taba nan bayan garin Doso aka kama ta, kada asara da ya shiga cikin garin Doso. Kun gani kenan Allah ya sa cikin kuzarin su sun raba mu da wannan hatsari da wannan lahani. Don ya shiga cikin gari to bannata za a aikata ba ta iyaka.
A jihar Zandar Malam Isa Musa gwamnan jihar ne ya kai gaisuwar hukumomin jamhuriyar Nijar wa jami'an custom na wannan jihar bayan sun sarbe wani dan Nijar dan shekaru 30 dauke da kwayar wiwi a kilomita 12 daga garin Magariya, inda ya saka kwayar a cikin wata jakar Balaguro. Malam Abdullahi Abubakar Muhammadu Nur, inspector da Duan, shine shugaban ma'aikatar custom ko Duan ta jihar Zandar, da bayani yanda suka samu wannan nasarar.
Hanyar Magariya kilo 18 da Magariya bisa hanya zuwa Zandar. Bisa kan binciken kayan da suke yi, sun ga wani kaman kaya da ba su da shi ba, wani riga ne da ba su da shi ba. Rigan da sun ka bude sai sun ga wani sako na Balaguro. Sakon da sun ka bude sun ka ga akwai wasu koli-koli da suna kama da kaya ba na ka'ida ba. Sun bude waɗannan kaya sun gani ashe kwaya ne.
Shi ma gwamnan jihar ta Zandar Malam Isa Musa ya yabawa jami'an na custom bisa wannan jan kokarin da suka yi.
Kamar ya kwatanta mu wannan ya taho da ita da Kano za shi kai ta Agadez, kuma da Agadez da kowa din ta kamata shi ba su ta yi libi. Kin wannan traffic international ne, kuma wannan drug kun san da ita ce matasa ke sha duka ana sa su cikin halin da Boko Haram da wadancan jihadist da irin ta ce suke sha suna birewa ba don su da imani ba su don su da mutum da an ce su yi abu za su yi shi. Kinan matasa ne ake zuwa ana lalatawa.
Su dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun daura damara ta sai abinda hali ya yi tsakanin su da dukkan waɗanda suka ce za su yi fasa ƙaurin miyagun ƙwayoyi ko su baza su cikin ƙasar ko su tsallaka da su zuwa ƙasashen waje. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Ni dai tsaron Allah sarki kannan tsoro na ramin mugunta
gargadi mai gina
gaida Haruna Mamman Bako. Masu sauraro kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Matasa a jamhuriyar Nijar sun dukufa haikan wajen koyan sana'o'in hannu da nufin hucewa kai takeici a maimakon jiran gawan shanu, lamarin da ke zama wani abun koyi a wannan lokaci da aikin yi ke wuyar samuwa. Kabiru Abu, wani matashin da kaddara ta raba shi da hannunsa guda, ya shahara wajen kera murafin karfe a birnin Yamai, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi.
Kabiru Abu kenan dan kimanin shekaru 30 a duniya, wanda kuma tun yana da shekaru 6 a duniya ya rasa hannunsa na hagu. Hakan yasa ya mayar da bara a matsayin sana'a, amma fa shekaru na tafiya ya dawo daga rakiyar bara. ya kuma koyi sana'ar kire-kiren murafu wacce yake dogara da ita.
Lokacin da ni hito da Abuja ne ni zaka nanan ga sai ni ga ana sayan bakin ƙarfin ƙwarai ni ma sai ni bi abokai na muna taya tare muna zuwa muna ɗan tsuwa tun ina ɗauke da kwanan bara na ina taya cikin daji sai da na aje kwanan bara ni gani ina ina bara bai huce in samu 500 ko in samu 350 wata rana zan samu jika wata rana ma baki abin da ni ciwo da cikin gari sai ni ce to baran nan ba ta yi bari in barka ni ce to wanga aiki shi zan kamawa a tau dai rayuwa in nisa abu gaba garan zan yi to komina na bai sa in damu da hannu ɗaya na garan ban iyawa dan duk abin da ni ga ban iyawa ni kan kaina na ban kan kaina da shi in yi shi
duk da cewa yana samun cikas a wasu lokuta wannan aikin domin kafarsa ta gu ita ce ta mai gurbin hannunsa na hagu da ya rasa ga kuma karancin jarin da yake fama da shi to amma fa Kabiru bai kasa a guyo ba wajen dokar dawainiyar iyalinsa
wanga shi a hannu gudan shi a ciko hannu na biyu kenan ina buge shi kenan ga gani babu wanda ga kamawa balantana a yi aiki dole ne in zamna sai lokacin da ya warke da na riga ina buge wanga horce ko wanga na haɗan ga biyu su dai ne ina kamawa in yi aiki da su da sun riga sun samu matsala biyu ne shikenan sai aiki sai dai in sun warke cikin wannan sana'ar nake samu in ciyar da matata da ɗana har in samu abin da ni ba ma'ihiyata
na ƙasa dai a zuciya take in ji Kabiru Abu
shi wanda ka gani ya danganta yana da ƙarfin da zai ishi aiki ka gani shi yana bara to gaskiya sai in ce maka zuciya ce zuciya ita ce ga yin komi a ƙasa ba ta hana maka kai aiki ka samu to duk ka tafi kai bara gaskiya ka tafi kawai ka zo ka samu sana'a kawai da za ka yi ka ci da kanka
fatan dai Kabiru shine samu babban jari a wannan sana'ar ta kere-keren murafu
a sunna an sama maka inda za ka zo ka zauna kai sana'a yayi indai an ka samu abin da an ka baka ka zo ka sai kayan aiki ka zube wanda yake da za ka samu kaman kimanin wata ma kana aikin ka baka damu da wani ba wannan duka ba wata matsala
rayuwar dai Kabiru Abu ta kasance misali ga waɗanda suka zabi bara a matsayin sana'a Yusuf Abdullahi daga Nyamai jamhuriyar Niger
yanda gwamnatocin kasashe ke ci gaba da tsaurara matakai da zummar dakile yaduwar cutar coronavirus wani dan majalisar dokokin kasa a jamhuriyar Niger honorable Shitu Mamman ya bayyana damuwa a game da halin da jama'a ke ciki a karkara bayan da ya ziyarci wasu ƙauyukan iyakar Najeriya da Niger saboda haka ya yi kiran attajirai da masu hannu da shuni su tallafawa masu karamin karfi kamar yadda za a ji a tantaunawar musamman da Yusuf Abdullahi
mun je kauye mun gani duka kasar ba yan dauki kamar gaba da jimilla duka yancin gabacin Niger ina gani kuna tunani bara da mana Allah bai katul kyau ba an samu kwari da yawa an samu tsutsotsi da yawa kenan mutane suna cikin wani kagani kai halin kagani kai abinda muke kira ga gwamnatin da babu murya ta kawo abinci bayawa a ce kowa a bashi kyauta kyauta wannan ba Allah ba mai cewa ya gama kowa da kyauta amma a samu abincin nan mai rahusa a aje musu saboda yanzu kamar ungo da sai wajen kasan mu hatsi ana sai da tiya 120 to matsala idan ina zaka huto kai aiki na 120
wato rayuwa ta yi tsada
a rayuwa ta ware kware ta yi tsada ne amma in gwamnati mun sani tana da uzuri da yawa ko ba haka ba mutum ko mun rishi adalcin ka san ana akwai uzuri da yawa akwai ɗawainiya da yawa amma kan ciwon nan ya tar da yunwa to muna fata gwamnati daidai gwargwado a kawo abincin ko ina inda babu a sai da musu da rangwame sai su ji daɗin tunkara azumi da sauran ɗawainiya na yau da kullum.
Shugaban ƙasa ya yi alƙawarin cewa zai taimakawa masu karamin ƙarfi a cikin wannan halin ta hanyar sai da ce maka a cikin farashi mai rahusa da ma rarrabawa shin a ina ku kwana game da maganar wannan taimakon
alhamdulillah wannan magana gaskiya ce ta shugaban ƙasa to amma duka suna ɗaukar matakan da za a yi don ka a yi tsambare saboda ka a ce wani guri an bashi wani guri ba a bashi ba kuma ana duba a gani mutanen ya kamata a samu adalai wanda za su yi adalci.
Shin wannan taimakon ya fara isa wajen talakawa?
Eh, kama a inda na gani wajenmu akwai inda aka daga ana fara sai da abinci mai rahusa. Idan ƙauyunan nan suka watse, birane za su komo. In sun zo birane ba a san ba me zai zama to. Ka gani, kenan tun da wuri ya kamata a ɗauki matakan da za a ce su tsaya a gurin su kan Allah ka da mana mai albarka da azumi ya fara. Kenan inda kawai abin mutum bai tattara ba tunanin ya to birni.
Wani irin cikas ne matakan bayan nan suka kawo su talakawa da gwamnati ta ɗauka game da yaki da ita wannan cutar ta corona?
Ya mai shi ne ake cewa abu ya yi tsanani, amma a interior cikin ƙasa wannan abubuwa bai yi ba tukuna.
Shin wani kallo ne su mazauna karkara suke wa ita wannan cutar ta corona?
To kasan kallon da suke mushi saboda mu in ban mu gani ba, iyayenmu sun gani akwai zamanin iri-iri da Allah ke turo Allaba a duniya. Kenan mu gani ba tana ba iyayenmu ko kakanninmu sun ga irin wannan Allaba da yawa. Kenan suna ta hanyar kakaza shi su ma su shiga samu kariya da wannan abu. Na farko yanzu abu ne idan wannan an ce an kawo shi ai mai sauki ne ba. Wanke hannu ba zai zama tun lahi ba. Ai an ƙara koyon tsafta ne ma ko? Ina gani wannan dai wanke hannu ba zai zama tun lahi ba.
Ko talakawan sun yarda da ita wannan cutar sun gane cewa akwai wannan cutar?
Kowa ya yarda saboda mutane suna ta gaya wa Allah. Kowa addini shi na gaya wa Allah wannan bala'i in ma menene Allah mana magani shi. Kenan ya kamata mutane su yi hattara, ka yi hattara ka gani gidan wanda da wane da wane da wane. Kai kokari kai zo kasan mu.
Ko akwai wasu matakai da gwamnati ta ɗauka a karkara game da yaki da ita wannan cutar ta corona ta hanyar bincike da dai sauransu kamar yadda ya kasance a birnin Yamai?
Akwai guri da yawa duka jihohi suna bincike idan an samu kama yanayin da suka faɗi wani ciwon kai masassara amai da sauransu kamar yadda suka faɗi suna yi wanda ake cewa da turanci prelibama. A kowane lokaci suna aikowa ya mai ana duba a gani wannan iska gaskiya ciwon ne ko ba ciwon ba ne. To a yanzu na cin da yake ma a yanzu ga yadda gwamnati ta ce mana babu ko ɗaya a
cikin. Akwai kayayyakin aiki?
Daidai gwargwaro a kowanne sai dai ka san wannan ciwo gama gari ne gaba duniya ne. Tunda in ka ga wannan wadda ta mana mulkin mallaka kanta Faransa tana da matsala. Italy sai da matsala Saudi Arabia gashin duniya ko
ina ba. Na fahimce ka kayakin da akwai karamcin su.
Akwai karamci ya kamata saboda mu ai ban mu da kayan da za a ce ko ina da ko ina sai a yi abu.
Sauraron shirye-shiryen musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin zai mai da hankali akan halin da nakasassu ke ciki a tarayyar Najeriya bayan da gwamnatocin wasu jihohin kasar suka dauki wasu matakai da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus sakamakon lura da yadda aka samu barkewar wannan annoba a wasu jihohi. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, ya dubi halin da ake ciki ga kuma rahotonsa.
Yamma zuwa yanzu
kusan dukkanin jihohin Najeriya sun kafa dokokin su walau na hana fita ko kuma takaita zirga-zirgar jama'a domin yaki da bazuwar kwayar cutar ta coronavirus. To sai dai kuma yayin da aka shiga dokar kulle a wasu sangasar yanzu haka wasu da lamarin ke shafa sune masu bukata ta musamman wato na kasassu ɗan raba naka wadata mu ga ma da ta bakin wasu masu bukata ta musamman din a jihar Adamawa da Taraba dangane da wannan hali da ake ciki.
Da farko dai sunana Patient Briston, ina cikin ɗaya na kasassu na Adamawa State. Gaskiya idan na ce ba mu shiga damuwa ba mun yi ƙarya, ba mu kaɗai ne muka shiga damuwa a cikin wannan tafiyan ba, da masu aiki da mara aiki da masu zaman gidan ma duk mun bi mun shiga damuwa saboda yanayi ne wanda muka samu kanmu. Ba abunda za mu yi mu faɗa, sai dai mu ce ma jama'a mu ci gaba da addu'a. Kaga na kasassu mafi yawan ba aiki muke yi ba, mafi yawan mu sai sun fita sun yi wannan ɗago kun kamin nan su samu su ci, mafi yawan mu kuma suna ɗan ɗaya biyu uku irin aikin hannayensu sai sun fita sun ɗan kafa sun ɗan ajiye shi wani ya zo ya siya kamin nan su samu abun biyan bukata. To yanzu an ce musu su zauna a gida, me za su ci, me za su ba ma ƴaƴansu su ci, me in suka fita me za su samu su taimake rayuwansu da shi? Babu, sai dai su zauna a gida. Sai dai mu dai abinda za mu ci, sai dai mu ci sai abinda Allah ya yi kawai, sai abinda Allah ya yi wannan lamarin.
Sunana Comrade Sadiq Muhammad Jalingo, chairman na kungiyar haɗe ɗaya na kasu na ƙasar rashin jihar Taraba. Kira ga dukkan gwamnonin arewacin Najeriya gwamnoni guda 19 akan su tashi su dubi al'umman wanda suke ɗauke da nakasa. So ga wayannan mutane ba kowa bane yake da dama yake da account number, ba kuma kowa yake da BVN ba, ba kuma kowa ne yake da telefon namba na kiran waya ba. Gargadi wannan shutan kuma shine mu bi ka'ida, mu kasance mu da saftoci especially guragu masu ja a ƙasa, su kasance duk lokacin da za su iya dauki hannu su a baki tabbatar an wanke hannun su. Mutumin da bai da galihu a ce ko bai da ko sabulu a ƙasa, ya nemi toka a cikin murhun matarsa ya daure hannun sa, ya tabbatar kuma dukkan kariya da ya kamata a bi ya bi doka akai.
Eh, sunana Dan Ladi Matthew, kuma ni ne secretary makafi na jihar Taraba. To gaskiya ranka shi dade domin ko masu lafiya ma ya suka karasa belemu na kasasu, cutan ya matukar daga mana hankali sosai. Sai dai mu ce ubangije ka mana saukinta. Daga na dai kira ga gwamnatin tarayya da ta dube mu, ta dubi yanayin mu, idan akwai wani tallafi da za ta iya tallafa mana domin mu samu yadda za mu kula da kanmu, ko ta hanyar abinci ko taimako, taimakon da dai at least ba za mu shiga halin kakanika yi ba, yadda za mu samu sukuni a rayuwa.
To wai kome shugabannin kungiyoyin na kasassun ke cewa ne? Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'ar labaru na hadaka kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya, yace su kan da yanzu sai yadda Allah ya yi da su.
To a gaskiya ya shafe mu sosai, domin idan ka duba yanayin yadda gwamnati take ajiye mutane, take ba da shawarin al'umma su zauna a gidaje, kuma ka san mutanen mu masu kananan karfi ne wanda sai sun fita sun nema sa su samu su ciyar da iyali. Ba talfin da gwamnatin tarayya zuwa jihohi da kananan hukumomi su kaiwa mutane, kaga wannan kalubale ne sosai wanda ya kamata gwamnati ta tsaya ta nazarci yadda za ta dau wannan matakin kafin ta dauka. A gaskiya ba kula da mu ba zan iya cewa kai tsaye, domin ba matakin da za a ce za a dauka akan mutane ba a sanar da su ba, kawai a ce an dauki matakin dakatar da su daga fita. Kuma ka san mutane na nan hannu baka hannu ƙurya, to kalubalen babba ne gaskiya.
Wai ko shin akwai wani tanadi na musamman da gwamnatocin jihohi suka yi game da masu bukata ta musamman a wannan mawuyacin hali? Wannan ko ita ce tabbai da naiwa Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yaran labaran gwamnan jihar Adamawa.
Wannan abu da ruwan dare ne ga magari gabaki daya. Ka san cewa ko gwamnatin tarayya ma wanda ta fara doka cewa mutane daga fadar kasa gabaki daya a Abuja da waɗanda suke Lagos da Ogun, ai ba wani tallafi da aka yi. Tallafi da aka yi kawai wanda na sana jihar Adamawa shine yadda aka saba biyan kuɗi an biya ma'aikata. An biya ma'aikata shine kuma yanzu a yadda wannan ta shafi tattalin arzikin kasa baki daya, ba kuɗin da ake da shi balle ma a ce za a keɓe wani kuɗi har a yi ba wasu mutane tallafi ba. Kuri za mu yi yadda abin ya same mu ne a cikin kaman in mata kwana.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto na musamman a shirin na kasa ba kasawa ba. Masu sauraro, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so.
Na kasa ba, na ta so kasawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi.
makamakan abubuwan da muka zo da su a wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ne Sule Mumuni Barma nake muku bankwana daga nan birnin Yamai. A huta lafiya.